نعم.
إنك من الآمنين. أخلف يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا
أكدي.
إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما
جزاك الله خير. بارك الله فيك. ان شاء الله.
الله يرضى عنك.
امين.
ان شاء الله تعالى كما يدعو متواجد شو ابو بن ان شاء الله متواجد. من عديته وين يسامي في يدا وين ما يسامي في يدا. انا سجينا يوم سجينا في بيتنا جريدي. ما نجي بارا. بورا بكون نا وني بجاي وين نا ان شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يسامي بيش.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم وتبركاته أيها المسلمين na wannan gari na Jos a jihar Plateau a wannan masallacin Masjid Ibn Umair radiyallahu anhu a wannan wata dawakin ina ne filin sukwa ina farin ciki kwarai da nuna wa Allah godiya ta musamman da yi mana arziki na hada fuskokin mu a wannan wuri wadan koyi ba lil ukhuwa islamiyya wal mahabbatu fi ma bainana wa li tazkiri anfusina amma yahumuna fi hayatina ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya saboda mutunatar da kanmu akan abin da yake mai muhimmanci kuma zai amfane mu a duniyar mu da lahirin ina cike da farin ciki kwarai da kasancewar mu a wannan majalisi amma a hadarci fadilat al-doktor al-hafiz الشيخ المبجل نزيفي يونس نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحبه في الله. هذا الشخص هذه الشخصية الكبيرة المحترمة المبجلة والله أنا أحبها في الله، وأنا أسأل الله أن يشهد على هذه المحبة وأن يجمع بيني وبينه وبينكم أيضا في الجنة الفردوس الأعلى. إذا كنا ونبع على سوسي هما رجل محترم ما سينامك بياني با كن في نسان المتعدسة ماني ما نسا قبل لبك سنين ناجدان إيقوري bai kasance a wannan majalisi yana tare da mu ya dada haskaka wurin wallahi wannan mutane da muke kyautata musu zato cewa na Allah ne akwai dadi kwarai lokacin da za a yi magana Allah an yakunu bi hawzatina wa ana sa'idin an atakallam ma hadratikum ana astahi an atakallam amama أقدم الميكروفون إليكم يا فضيلة تتفضل.
والله لا بجمع زي
أكاد لو أنك كي أكيم والله لو أنك تواضع تعجب يجي والله يا زوجي زي الله أكبر الله أكبر رزقكم الله الإخلاص دعاء مادي زيني أنكرم بعدين زيني إن أجمعكم إن شاء الله تعالى zamu yi sha'awa kuma muna so da safid min ulumikum aljamma insha Allah ba'da idnikum ba'da idnikum jazakallahu khair shukran. Wannan magana ina faɗa ta tsakanina da Allah dinullah biha hadhihi kalima allati qultuha Allah ya ƙara mana kauna saboda Allah. Zancen da zan yi bai da tsawo gajere ne magamalan nan na san zai fada da abin da zai fada da magana ce zan yi guda ɗaya akan maganar Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala al-Majri Ibn Taymiyyah malaman duniya da suka haska da duniya da ilimin su na sun tallaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu sa'ir al-a'mali fiha sufula. Ibn al-Qayyim kuma adra kuma Ibn al-Qayyim yana daga cikin malamai da suka saki duniya suka rabu da ita. Allah kuma ya dawwamar da khalladallahu tabaaraka wa ta'ala dhikrahu ila abadi al-abidi. Ibn al-Qayyim yayi musulunci hidima. Ibn al-Qayyim yayi rubutu. Ibn al-Qayyim yayi danibta a gurin malamin sa Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim an kai lokacin da za a ce Ibn Taymiyyah ya ce Ibn al-Qayyim ya ce kamar yadda ake cewa Bukhari ya ce Muslim ya ce ma anna musliman kana tilmizan lil Bukhari duk da cewa Muslimu al-Majdi ne na Bukhari. Wannan darasi zamu dauka a nan gurin zai iya yiwa a she dalibi Allah ya bashi wani haske kamar yadda ya ba malaminsa zai iya yiwa Allah ya ba wa dalibi haske wata kila sama da wanda ya ba malaminsa zai iya yiwa. Waɗannan mutane malam ba su da manyan masallatai irin wannan da muke ci. Wallahi har Ibn Taymiyyah ya mutu bai da wannan. Idan aka nuna maka halkarsa a Sham inda yake zama yake ba da karatu a cikin shekarun da ya zauna a gurin za ka yi mamakin gurin. Ibn al-Qayyim ba su da manyan masallatan Juma'a ba su da kaza da aka kayata su aka musu ba su da kudade a hannunsu ba su da mataba ta buga littafi ina so ku lura da wannan ba su da inda ake ba su kudade ake musu ba su da motocin hawa ba su da jiragen hawa amma har yau mun kasa karance littattafan da waɗannan malamai suka rubuta mu karanta kawai har kuma mutu wala Allah ba mu san wasu littafin su ba bal ma akwai littafin su da duk kasar mu gaba daya ma babu su. In zaka nemi wani littafin na Ibn al-Qayyim sai ka neme shi ka rasa sai ka tafi duniyar ilimin can inda ake yin ta da samu to wai me yasa wannan wani zance ne mai zaman kansa ina fatan su sheikh din sun samu dama wata rana za su yi muhadara mai zaman kanta akan waye ibnu qayyim a ji rayuwarsa dan da rayuwar salaf yi wa mutane bayanin rayuwar magabata malam da shine zukatanmu suke samun haske kuma muke gane ga ainihin hanya da ya kamata mu bi dan mu samu nasara a cikin da'awar mu da kuma karantarwa kan na cika ku da surutu in kai ku wani gurin da ba shi nake so in je ba yayi wata magana ne akan wannan rayuwar da ake yi akan mutuwa da rayuwa gaba ɗaya lecture ta za ta ƙare ne akan mutuwa da rayuwa yace rayuwa ɗabaka uku ce rayuwa duk wani ɗan adam da ka sani zai yi rayuwa uku ne alhayatu ad-dunyawiyya wahiya al-ula rayuwar duniya walhayatu al-barzakhiyya rayuwar barzakhu wahiya as-saniya walhayatu al-ukhrawiyya da kuma rayuwa ta lahira wahiya al-akhira lidhalika sumiyat bi al-akhira al-akhira duk wani dan adam wanda aka busa masa rai zai waɗannan zai mururi akan wannan hanyoyi guda uku zai yi rayuwar duniya Allahu a'lam da adadin shekarun da aka bashi ko da yawa ko kadan zai yi rayuwar barzakhu galiban rayuwar barzakhu an fi dadewa a ciki in ka kwatanta ta da duniya saboda tunda aka yi duniya ake mutuwa a yanzu haka akwai mutanen da suna rayuwar barzakhu suna jiran a ta da kiyama ne har yau ba tayar ba a lokacin da kake buri kake tarawa kake kullawa ka manta zaka mutu ka manta akwai wasu suna kabari sama da shekara dubu suna kwance suna jiran a ta da kiyama ai maza a zuwa a ta da kiyama kai baka ma je barzakhun ba ka manta miskin da'if ka san shekara nawa za ka yi a cikin ƙasa kafin a tada kiyama ba ka ma wannan tunanin ina babanka yau shekararsa 40 a cikin ƙasa ina kakanka yau shekararsa 80 a cikin ƙasa ina kai ina waɗanda suka fi kowa gata annabawan Allah da manzanni ina Adamu ina Idris ina Nuhu ina Ilyas ina Shu'aib ina Salihu ina Musa ina Haruna ina Isa ina Muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam duk ko suna can suna kwance suna wata rayuwa ne har yanzu ba a tafi lahira ba ai lahira lokaci ne ake zuwan ta ai duniya daban-daban ake zuwan ta barzakhu daban-daban ake zuwan ta lahira kuma duf'atan wahida lokaci ɗaya kowa da an fura kafan nan gaba daya kowa zai hallara a wuri kuma a dauko na abu ya faɗi kuma ba wanda ya isa ya ki zuwa ko waye da ka sani wallahi sai ya je yau da wani zai ce ba zai je ba a dauko shikenan kalas shukran da wani zai ce shi ya ki yadda ba zai je ba bai isa ba da arne da kafiri da musulmi da kowaye ma da mumini da fasiki da kowaye ba wanda ba zai je ba kowa sai ya je ba wanda ba zai je ba Allah ne ya yi alkawari kuma ya rubuta sai an je din ya rage gare ka ka shirya ko baka shirya ba za mu zo gaba-gaba insha Allah ta'ala inda lokacin ya bar mana ɗan uwana me ne rayuwar duniya me rayuwar duniya rayuwar duniya ita ce rayuwar ibtila'i wallahi ba ta da daɗi ana uksimu billah rayuwar duniya ba ta da daɗi daɗinta shi ne zikrallah ambaton Allah da yin addinin Allah da biyayya ga shari'ar Allah, duk wanda yace maka yana jin dadin rayuwar duniya ƙarya ya maka in bai da Allah ba. Rayuwa ce ta ibtila, rayuwa ce ta gwaji, rayuwa ce ta jaraba. Shine Ibn al-Qayyim yake cewa la budda lil insani an yamurra biha, dole ne sai mutum yayi mururi sai ya bi ta kan rayuwar duniya, ko da ku second day ne, ko da ku a cikin cikin mahaifiyarsa yake dai, ya zo da rai ko bai zo da rai ba dai, bai uwarsa ta rayu a duniya da daɗi ko ba daɗi, an shirya ko ba a shirya ba. Menene ibtila? Yawmun laka wa yawmun alayk, wata rana taka ce, wata rana kuma a kanka take, wata ran da daɗi, wata ran ba daɗi. Karka taɓa tsammanin ɓacin ran nan da kake wai kai ɗaya ne, karka taɓa tsammanin jin kuncin nan da damuwa akan wani abu kai ɗaya ne. Ni ma ina ji, malam ma yana ji, haƙuri muke, kai ma kana ji. Sunnar rayuwa ce, kana zaman zaman ka zaka dan ce wani masoyinka ya mutu, ya zaka yi, ko wanda kake kaunarsa baka son ya mutu kuma ya mutu, kuma Allah bai shawara da kai ba. Kana zaman zaman ka zaka ji an dora maka wata asara, haka kullun kai dai a tunaninka ba abun da kai wa Allah a tunaninka, amma Allah ya tafka maka asarar da ba lalle har ka mutu zaka iya maidawa ba. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa balawnahum bil hasanati was sayyiati, ubangijin da ya halice ku, ya halicci rayuwa, ya halicci mutuwa don ya jarrabe ku ne. Kullun an halicci rayuwa don ibtila, kullun an halicci mutuwa don ibtila'i, don jarrabawa, a gwada ku. Wai waye zai kyautata aiki a cikin ku? Ina masu shirin kyautata aikin? Waye yake cikin ahlul islam? Yusinuna ila anfusihim wa yusinuna ila rabbihim, suna kyautatawa kansu, suna kyautatawa ubangijinsu. Kenan ka sani a matsayinka na musulmi, in kana so ka samu sauki, ka yadda duniyan nan wata ran da daɗi, wata ran ba daɗi. Duk yanda ka kai da matsayi kuma a wajen Allah, wallahi wata ran sai ranka ya bace, ka ji ba daɗi. Yau muna da wanda ya fi Annabi Muhammadu, wallahi ba mu da shi wanda ya fi shi sallallahu alaihi wasallam, amma ya waye gari wata rana a ɓata masa rai, kuma a cikin gidansa, cikin iyalinsa, ta kai ga har Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ƙaurace iyalinsa wata guda, wata guda ba alaƙa ta auratayya, ya tafi ya bar su matan. Abinda suke nema na kusanci da shi babu, yana ladabtar da su. Wannan Annabi ne, an shirya masa a halakar da shi. Yahudu da yake zaune da su da zaman amana, ku je ku karanta kisar Banu Nadir, Banu Qurayza, Banu Qaynuqa, waɗannan kabail ɗin da Annabi ya zauna da su, irin makru da suka ta shirya masa, su hana shi bacci, su hana shi, su hana shi, su hana shi, su hana shi, yana neman su fahimta, yana neman su gane, su kuma suna neman su halakar da shi. Ma annahu nabiyullah, duk da cewa shi annabin Allah ne aikake daga Allah, wa rasulullah. Suka kira shi wata rana da sunan za a tattauna, bayan an yi sulhu, ai bayan an zauna, ba za ku yaƙe mu ba, ba za mu yaƙe ku ba, ba za mu zubar da jinin ku, ba za ku zubar da jinin mu ba. Ku muna gaya muku, za ku zauna a garin Madina, kada ku haɗa kai da wani kafiri a waje, ku zo ku yaƙe mu, ba za a yi ba. Mu ma ba za mu yaƙe ku ba, kuna zaune a nan, sai dai mu fita mu je mu yaƙi wasu, amma ku muna tare da ku. Kun yarda? Suka ce sai yarda. Kada ku ɗauki sirrin mu ku ba wasu kafirai. Kun yarda? Mun yarda. Kada a haɗa kai da ku, ko da ba ku ɗau makami ba, amma ku nuna wani abu da za a cutar da mu. Kun yarda? Mun yarda. Mu zauna zaman amana. Suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je unguwarsu, ya zauna haka da shi da Abubakar yana tare da shi. ashe sun shirya sun tanadi wani makekin dutse kato a sama cewa su suna can gefe suna tattaunawa da shi yana magana suna magana za su sa wasu su angizo masa dutsen daga sama ya nika shi ya halakar da shi iya zama mala'ika jibrilu yace taso zo ya tashi ya dan miƙe kamar zai je kama ruwa ya sanar da shi cewa an shirya za a halakar da kai haka sun kare alƙawari wannan yana daga cikin sababin da yasa aka yaƙe su annabi ya shiga damuwa akan wannan wannan misali ne ɗaya a cikin da'awa kenan da'i hatta mai kira zuwa ga hanyar Allah wata rana dole ya gamu da bacin rai a cikin da'awar dole ya gamu da damuwa a cikin da'awar to shi dan kasuwa fa sai a kyale shi ma'aikacin gwamnati ba sai a kyale shi a cikin iyalinka za a darbe ka da fitina a cikin ƴaƴanka za a darbe ka da fitina din yana cikin wa balawnahum bil hasanati was sayyiati mun jarabce su da kyawawa da kuma munana amma duka dai ƙarshen saƙon shine shin za ka yi haƙuri a tasbirun wa kana rabbuka basira za ku yi haƙuri ubangijinku yana kallon ku abinda kuke aikatawa duniya ita ce wannan gida da ta ginu akan samu da rashi ka fahimci wannan janna gaya maka ranka zai iya baci za ka iya farin ciki yanzu kuma ina son gaya maka a wannan duniyar ita ce gidan da take ta ginu akan al'adar ta a samu a rasa kuma Allah bai yi alƙawarin iya nacinka ƙurƙugar wato gurgudan tsananin neman ka iya samun ka ba bai yi wannan alƙawari ba rabo ne kawai da aka zo arziki sai aka zubo shi daga sama wanda ya samu ya ɗiba da yawa shikenan za ga yana da shi da yawa wanda kuma aka zo an kwashe ya zo daga ƙarshe kaga sai ya ɗebi kale kowa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum kowa Allah shi ya raba masa in kaga ka samu Allah abin da ya rubuta maka kenan kuma Allah bai yi alƙawari cewa zai sa ka kafa kowa wadata ba in ka ji wannan ka yaudari kanka ma cewa ka yi imani da Allah balma idan ka duba tarihin salaf magabata na ƙwarai sai ka ga wani lokacin waɗanda suka bi Allah suka kama Allah sun gamu da jarrabawa da yawa kana tsananin bin Allah ka wayi gari baka da abin da zaka ci a gidanka haka duniya ta gidi kai ne azumin nafila an ce kai kana yi kai ne karatun Qur'ani yi kake kana sauka kana dawowa ko ka ma haddace shi duk waɗannan abubuwan kana yi amma wallahi zaka wayi gari kudin makarantar ɗanka ba za ka iya biya ba ga wani fasiki can ga wani fajiri can ga wani mai neman maza can ga wani kazami can shi kuma duk abin da ya taba kudi yake kawo masa ibtila linabluwakum ayyukum ahsanu amala waye zai yi haƙuri za ka samu za ka rasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rayuwar yunwa ya yi rayuwar talauci ya yi ɗinka maho faci a rigarsa ya saka riga wacce take ba mai tsada ba an kawo masa kyauta ta alkyabba wannan riga wani sarki ya kawo masa kyauta tun da ba a bashi sadaka ya ce ya rasulullahi a matsayinka na annabi saboda kana yin baƙi ka ɗauka ka saka in kai bai da ƙarshe kyautar da ita ya saka ta a sallah alayhi salatu wassalam yana sallah aikin jikinta ya ɗauki hankalinsa yana yin ya cire ta ya bayar da ita ya ce ba ta gushe ba wannan riga tana damuna tana ɗaukan hankalina a sallah na daina sallah da ita a matsayinsa na annabi kaga sai da aka ba shi riga hadisi ya inganta yana zama wata ɗaya wata biyu ba a ɗora tukunya a gidansa ba tukunya dai a ɗora ta da sauran a sa wuta a sa abinci a tuka mata su yana da mata goma sha yanzu mata annabi ba su yi haƙuri ba sun yi haƙuri to kai me sa mata ka ba ta haƙuri ke hajiya me sa ke ba ki haƙuri an tambaye na Aisha yaya kuka irin wannan rayuwa da me kuke rayuwa ba ku mutu ba tace illa al-aswadaini abu guda bi muke rayuwa da shi da dibino da ruwa mu sha ruwa mu cika cikin mu sai mu danna mu dibino dai biyu mu saka a share wannan lokaci manzo Allah ya ce idan na samu na yi wa Allah godiya in ban samu ba inda da komawa ga Allah in ce ya bani kai ta kai ga manzo Allah a wannan rayuwar da kake gani ta duniya na ce maka jarabawa ce da yawa duniya fa sai da ya tafi da bashin kwanon abinci kwano 30 mudu 30 kwano 30 ya karba bibiya ba an ba da jingina aka ba da jingina me jingina ka karbo abu ka ba da wani kayanka a matsayin jingina saboda tsabar baka da kuɗi annabin Allah manzo Allah ya ci bashi a wajen wani bayahudi hadisin Imam al-Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad suka yi alƙawari da shi bashi fa rayuwa ibtila yace ba ni da shi ka taimaka min da aro ashe hatta annabi sai ya rayu da kuɗi kuɗi larura ne yaje ya karba suka yi alƙawari zan biya ka lokaci kaza bai da shago annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai da kamfani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai da kaza ina rayuwa ne akan wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba an kyautar da duk abin da ake da shi na baitul mali bayahude saboda yahudanci irin nasa lokaci bai yi ba na biyan kuɗin nan kawai ya yanko jiki ya taho ya ruka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gatansa yace maganar da muka yi na kuɗi na ita ta kawo ni a bani kuɗi na manzon Allah ya ce da shi ai wa'adin bai zo ba ai lokacin bai zo ba yace na fasa ka bani kuɗi na kawai yace to bani shi yace to a bani kuɗi na sai fara gaya masa magana kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito cikin Al-Adab al-Mufrad yana fara magana sahabbai suka ji suka zo za su buge shi za su ladabtar da shi ya za ka rinka ga annabi magana dan ka ba shi rancen kuɗi ina Abu Bakar ina Umar ina Usman ina an yi lokacin babu duka babu suka zo za su yi masa ba daidai ba ya ce la da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala ku kyale shi duk wanda yake da haƙƙi a kanka ka rike masa wani abu yana da dama ya faɗi magana a kanka ni ne nake da bashi na karɓa hannunsa ban biya shi ba a lokacin aka kararrauta aka je aka nemo ya za a je a biya ba yahudi aka biya shi yanzu bai haƙuri ba ya yi haƙuri mun karanta duka a cikin hadisi matan sukan ce wani lokacin zai zo ya ce akwai abinci a gidan nan a ce babu ya ce idan inni sa'imun na dauki azumi mutum ya zo gidansa yana neman abin da zai karya a ce babu ya ce to ni na dau azumi me yasa ba za mu tarbiyyantar da kanmu da hakuri da wannan rayuwar ba me yasa wani zai je ya kashe wani dan ya karbi kuɗi me yasa wani zai je ya dauki bindiga ya fashe da makami dan ya samu kuɗi me yasa wani zai je ofishin gwamnati yana cin haram dan ya samu kuɗi me yasa wani zai rinka zaluntar mutane yana karban kuɗin sa yana cinyawa dan ya samu kuɗi waye ga maka wannan rayuwar zaka yi ta ne kullun 100% waye ga maka wallahi ko wanda yake da shi sai dai in bai ga maka ba akwai lokacin da zai waye gare cikin gunci ku dauki sunnan annabi a matsayin darasi ku dauki rayuwar manzon Allah a matsayin darasi an turo shi ne yayi rayuwar dan ku ko idan ku samu saukin rayuwa zaka rage wa kanka wani high percentage na hawan jini inda kana karanta irin wannan tarihi ba za ka gigita kanka ba saboda ka rasa kaza waye ce maka dan ba a baka ba Allah baya son ka ne waye ga maka kuma waye ga maka duk wanda yake da kuɗi shine Allah ya fi son sa waye ga ma a idan ka karanta in Allah yana son ka ya fi son ka ne yake baka mulki da sarauta waye ga maka Allah yakan ɗauki mulki da sarauta ma ya ba wanda baya so nawa ne waɗanda Allah baya son su kuma ba sa son Allah kuma Allah ya ba su mulkin kuma ya ba su sarauta wannan ba shine ma'aunin cewa Allah yana son ka ko baya son ka ba haka annabi yayi hakuri alayhi salatu wassalam haka manzon Allah ya kai zuciya nesa alayhi salatu wassalam haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyantar da sahabbai akan ihtimal dauka da juriya da haka wallahi ka fahimci wannan rayuwa rayuwa ce da take cike da damuwa take cike da matsi take cike da take cike da take cike da akarmakallahu kun karanta mana kun koya mana bawan Allah ya taho daga kauye ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama rigar sa ya murde waya fa ka duba matsayin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya shaƙe wuyansa yace ka bani fi malillah min malillah ila min mali abik wannan ba drama bane ba wasan kwaikwayo bane ba comedy bane reality ne ya shaƙe wuyan annabi ka bani a cikin dukiyar Allah ba dukiyar abu kazan ka bai zagi annabi alaihi salatu wassalam laifinsa kawai shi shugaba ne tunda shi shugaba ne shine muwazziya shine mai rabawa ya gama shakar annabi annabi yace sake ni wannan fa a gaban sahabbai za su yi wani mai cakuya ne shi ya tashi ya shiga gida ya ce musu dan Allah akwai wani abu ne ga wani ya zo neman taimako aka buga da kin aka samu dinari ko dirhami daya waya daya yace ku ce muke ni ku bani aka ce maka aka bashi yaje ya dauka ya ba wannan mutumi ko yace ya gode Allah ya saka da alkhairi bai fada ba ya kama hanya ya tafi annabi yace to zo yazo yace to wannan shakar wuyan da kai mini to ai sai kuma in rama tunda na kudi ka zo nema kuma na baka to ni kuma murde min wuya na da kai to shi mai amfanin sa ya za a yi wuya na da ka murde min to yanzu ya za a yi zan rama sai shi to ai mu an gaya mana cewa kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama baka yin sakayya da mugun abu duk abin da aka maka marar dadi baka ramawa da shi yace je ka dan Allah bai hakuri ba yanzu wannan a matsayin sa na munqidul umma mai kubutar da al'umma min ad-dalal daga bata ra'isuha mu'addibuha idza wajad yau ga wani yazo ya shakwalar sa akan ya bashi ya masa ba dai ba haka suka yi ta hakuri haka suka yi ta hakuri Umar ibn al-Khattab shi ma yana da kissa hakuri da ibtila'i da jarrabawa in kana da mulki wannan kuma masu mulki da sarauta dole su rinka karanta wannan su rinka karanta sunna don su san cewa sunna ta ba su hanyar rayuwa mai kyau wani bawan Allah ya zo ya nemi izini kamar yadda hadisi yana nan cikin Riyadus Salihin Imam An-Nawawi ya kawo shi babu sabr yace wani kana da wajaha daga waje kai dan fadar Umar ne don Allah ina so ka ce ina son ganin Umar zan yi magana da shi yace ba damuwa tunda kai dan uwana ne zan baka dama wannan yake nuna cewa ashe zai iya yiwa ko mai mulkin musulunci ne wata rana ba kowa ne zai iya ganin sa ba idan adalci irin da mulkin sayyidina Umar ba kowa da kowa yake zuwa ya gaishe ba wai yana ihtijabi anil umma bane a'a tsarin mulki da jagoranci ne dole ne ba kowa ne zai zo ya danka ba saboda me saboda uzurruka na dan adam da kuma irin shugabanci dan haka ba laifi bane dan wani ya saka appointment in zaka gaishe ce zo guri kaza zo lokaci kaza wannan ba laifi bane ya zo ga Umar yana zuwa yace da Umar hi ka san me hi a larabci kalma ce ta fada kalma ce ta tsawa ka fassara ta da kaganka kai tace yace da shi kai ya nuna Umar fa subhanallah yace la tutina aljazala ولا تحكم فينا بالعدل مع الجزلة لا تطين الجزلة أي لا تطين العطية baka babu kyauta daga dukiyar gwamnati ka rike kudi Umar kuma baka hukunci tsakanin mu da adalci malamai suka fassara suka ce a dinkule abin da yace Umar ce masa yayi marwaci azzalimi kawai Umar yayi yunkura zai zubar da shi sai shi wanda ya masa hanya dan uwan sai ce ayya ya amirul mu'minin ka manta da fadin Allah da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa warin anil jahilin ka kauda kai ga dukkan wawaye ka kauda kai ga jahilai wallahi ana karanta masa wannan ayar kawai sai yadda ka san ruwan sanyi aka zuma masa sai ya sauka suka ce kana Umar waqafan inda alquran la yatajawadu alaya in dai qur'ani yace kaza zai yi to wallahi baya tsallakewa sam me tsayawa ne idan Allah ya faɗa to ba zai keta ne ba kaji masu mulki na ƙware mallam yanzu Allah ya baka shugaban da ana ja masa aya zai ce an gama ya ka gani za a jefe su a hanya za a yi komboyi da soja da ɗan sanda za a tsare hanya awa uku kafin su wuce babu me yasa ake wannan saboda an yi abubuwa ne wanda ba na daidai ba tunda ka zalunce su kana jin tsoron kar su jefe ka su cuce ka su kashe ka Umar da kansa yake daukan abinci da daddare a matsayinsa na amirul mu'minina yana dakon abinci yana bin gidan talakawa yana raba musu iya abin da zai iya bai da mota bai da jirgi bai da kaza bai da kaza amma akwai jaki bai dora ma akan jaki ba fa akan jaki ma bai dora ba a gadan bayan sai dauka a riwaya aka ce lokacin da Umar ya rasu aka zo za a binne shi ana masa wankan gawa sai aka ga wani babban tabo a gadan bayansa aka ce wannan fa tabo da kanta kanta irin in mutum yana yawan rike fartanya ko wani abu ai hannu yana kanta shi a gadan bayan aka ce ai tsabar dakon abinci ne da yake da daddare yana bin gidan talaka yana bashi saboda ya sauke nauyin Allah amma yau duk da wannan da abin da Umar yake yi wani ya zo ya ce da shi matsayi ya ce da shi marowaci kuma azzalimi yanzu wannan rayuwar ba ta cike da jarabawa wani zai ce to ya aka yi mutumin ƙarya yayi shi asali mutumin ya musulunta ne sai ya ridda sai kuma ya dade dawowa musulunci lokacin sayyidina Abubakar sahabi ne lokacin annabi ya kuma sai ya ridda sai kuma ya dawo musulunci to sai ya samu tsarin ba iri ɗaya da lokacin da annabi yake masa ba a lokacin manzon Allah manzon Allah yana raba afaya me afaya idan gwamnati ta samu wadatattun kuɗi in ta sauke dukkan nauyin da za ta yi to ta kan bi mutane tana rarraba musu kuɗi ko suna aiki ko ba su aiki akwai wannan a tsarin hukuma dan gwamnati ta ba wa wasu kuɗi su je su biya bukatunsu ba laifi ce ba ai yan ƙasa ne suna bukata ne da a ce gwamnatin mu za su rinka raba mana a tsaya nan kaga idan mun huta to akwai wannan babin annabi yana bayarwa a lokacinsa wannan bawan Allah da ya zo lokacin Umar shi kuma Umar sai ya ce a inda an samu budi wasu sun yi kasuwanci sun samu wadata wasu sun yi noma sun samu wadata a cikin musulmi sannan kuma garurukan musulunci sun dada fadada an samu futuhatul islamiyya da yawa ana buƙatar ayyuka da yawa larurori na musulunci sun yawa masu bukata sun yawa sai ce wannan kuɗi na a baya ni na dakatar da shi a mulkina kamar yadda annabi yake bayarwa ni yanzu ba zan bayar ba zan yi wani aikin wanda yake maslahatul amma kamar misali asibiti kamar misali hanya kamar misali nemo ruwa kamar misali odar abinci a sauƙaƙa farashi shi kuma a tsarin mulkinsa abin da ya fifita kenan yanzu misalin da ya zo shi Umar abin da ya dauka da yazo yana ware wannan ya bashi dinari kaza wannan yana bashi dinari dirhami kaza sai ya ce to ai mutane suna bukatar asibiti suna bukatar magani ko kuma ai gari kaza ba su da rijiyoyi a tona musu ko kuma kauye kaza ba hanya to sai ya dauki wannan kudin a baya da yake barwa sai ya je yayi aiki na jama'a gaba daya to she wannan mutumin sai ya ce kawai Umar yazo yana mana mulkin zalunci yana cinye kudin al'umma yana kaza ka duba tun wancan lokacin yayi hakuri ko bai hakuri ba, yayi hakuri. In kun lura da magana ta, ina yi ina dan raba kafa ne cewa wannan shugaba ne ga yadda ya kamata yi, talaka shi ma ga yadda ya kamata, kenan kowannen mu li nabluwakum ayyukum ahsanu amala, din nan tana kansa kuma sai an bi shi. Da ka gabar farko da nake so in nuna mana, wannan rayuwar a cike take da jarraba, ko ka samu ko ka rasa, ko a soka ko a kika, ko a sanka ko ba a sanka ba, ko ka zama mai ilimi ko ka zama jahili, ko ka zama mai kudi ko ka zama talaka, dole ɗayan biyu ne. Amma me ake so? Iman. Ita duniya kaɗan ce, ba ta da yawa wallahi, ba za ka gane duniya kaɗan ba ce, sai ranar da ka mutu aka binne ka a cikin kabari. Suka ce hiya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha azallu min aldalili. Duniya ce ta fi kaɗan kaɗan, duk abin da kake tsammanin kaɗan ne, to duniya ta fi shi ƙaranci. Ba za ka gane ba ranar da ka kwanta ka daga kanka ka ga tukunya ko azara ko ganye, ka ga cewa yanzu har na gama rayuwar duniya, ka shiga rayuwar me? Rayuwa ta gaba da zamu yi magana akan ta, rayuwar barzakh. ومن ورائهم برزخا الى يوم يبعثون. ومن ورائهم ابايان سو متاني بايان سن gama rayuwar duniya in sun mutu, to akwai rayuwar barzakhu. Wannan rayuwar ba rayuwar lahira bane, in ka mutu a kabari zaka rayu, ba rayuwar lahira bane. Bahaushe yana cewa lahira lahira, ya tafi lahira, bai je lahira ba tukuna, lahira ranar tashin kiyama kenan, wurin raba aljanna da wuta, wurin lissafi, wanda zamu zo bayani insha Allah ta gaci. To idan mun fahimci wannan duniyar haka take, ba mai dadi bace. Ali bin Abi Talib wata rana ya zauna ya muke ce, ya duniya gurri ghairi, ya duniya rudu wani ba ne, wa tallaqtuki thalatha, tallaqtuki thalatha, na sake ki saki uku. Suna da hankali sun gane. To a takaice, duka wannan bayani da nake ni ba kuma yana nufin mutum ya zauna bai fite nemi abin da zai ci ya sha ya rufa kansa asiri ba, babu alaka tsakanin wancan zancen da wannan. Idan manzon Allah a duniyar ya rayu, ya fita ya nema, ya yi kiwo don a biya shi, kuntu ar'al ghanama li ahli makkata ala qararit, annabi ya ce ina kiwon tumaki wa mutanen makka, ka duba fa annabin Allah ya shiga garin makka ya yi kiwon tumaki don a biya shi. Dabbobin mutane bai da akuya ko daya, ka duba kiwo, ka duba yadda mutum zai shiga daji ya rike sanda ya nemo musu ruwa ya kore su nan, yayi kiwon tumaki, yayi kiwon kaza, yayi kiwon kaza, ashe Allah yana shirya shi ne dan a bashi babban kiwo, kiwon dan adam. To wanda yayi kiwon akuya mara hankali, yayi kiwon raƙumi mara hankali, ya ci nasara, to ya zai kasa kiwon dan adam? Amma fa biyan saki, ya dauki kayan talla na nana Khadija, ya tafi kasar Sham, ba ma kasar sa ba, Hasham, yanda dan kasuwa yake tafi a lafta wa raƙumi kaya a tafi, a hanya nan ma akai ta ganin alamar annabta a tattare da shi, suna ta bayyana, amma bai daina zuwa ya kasa kaya ya sayar a dauki riba a bashi yasa aljihun sai kashe ba. Ashe wannan yana nuna ko me da awa ne yana buƙatar kuɗin da zai rayu. Abubakar ba shine nabi ba bayan annabi, mana shine number 2 bayan manzon Allah, number 1 shi kuma number 2 ko yana zuwa kasuwa. Wannan yadi tsumma shine sanar Abubakar, bazzaz ne. In da ka tambaya me aikin Abubakar, kaya tsumo kara shi kaya yake sayarwa, da shi ya zama kasuwar gumi mai kuɗi. Umar yana zuwa kasuwa ya kasa kaya. Umar ya canja daga Abubakar ɗinsa, ranar da aka nada shi a matsayin khalifa, ana gama masa mubaya, ya ɗauki jakarsa ya rataya zai tafi kasuwa. Aka ce ya khalifata rasulullahi ila aina, khalifatu muhammad aina, ina za ka je? Yace zan je kasuwa mana. Yace kuna tsammanin nan kun bani shugabancin ku, zan zauna da me zan ciyar da iyalina? Ashe ba laifi bane dan mai addini ya je ya nemi kuɗi? Ashe ba laifi bane dan kaga liman a kasuwa yana nema? Ashe ba laifi bane dan shek ya je yana noma? ashe ba laifi bane dan mutun ya samu ta harka ta business da zai samu karuwa ba za mu rayu ba sai mun ci ba za mu rayu ba sai mun saka ba za mu rayu ba sai mun yi sutura ba za mu rayu ba sai mun dauki nauyin iyali Allah bai mana alƙawarin zai rinka turo mana kuɗi daga sama saboda tsabar muna tsoron Allah muna yin sallah ba sai an nema sai kai motsi to annabi yayi wani zai ce to bayan manzon Allah yayi wannan an zo ana mulki to da me yake rayuwa shi ne yake samu abinda zai ciyar da iyali da safi abin karyawa da rana da abin nan wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul duk ganima da aka samu a cikin wannan khumus din a ciki ake sawa a baitul mali anan yake bawa ibnu qayyim yayi bayani Allah ya masa rahama da sauran malamai sun yi bayani wannan abin da aka samu nan yake bawa marayu ya ciyar da su da wannan ganimar khumus din da wannan yake bawa ibnu sabil duk wanda ya tafiya guzurin sai ya kare gidan annabi yake zuwa annabi ya dauka bashi maran lafiya haka wanda ichi bashi an gagara biya haka wane ne gyaran hanya gyaran kaza wane ne za a tafi yaki za a yi menene sannan kuma a ciki yake dauka a ciyar da iyalinsa bayan annabi ya bar duniya ummatul mu'minin aisin ta zuwa aikin hajji duk da wannan kudin akai ta kai su aikin hajji kuma gidan manzo Allah ya ci gaba da existing ya ci gaba da rayuwa wanda zai ce to ai su halin baiti ne ba sa cin sadaka kwarai kuwa da wannan kudin da yayi na faibu da wannan kudin da yayi na ganima da ake samu da shi ake ciyar da su har ila kiyamar sa'ati kuna gane jawabi na mu dawo Abubakar yayi sana'a Umar yayi sana'a wata rana Abu Musa al-Ash'ari ya je gidan Umar ya kwankwasa kofa ya sallama ya kwankwasa kofa ya sau uku bai fito ba ya juya ya tafi ashe Umar yana cikin uzuri da larura ne bai samu fitowa ba yana fita ta alam asma sauta fulan ba na ji saukin wane ba aka ce eh kwarin yace ina yake aka ce ai ya juya ya tafi yace ku je ku kira min shi Hassan Umar yana da yaji Umar da sanda yake tafiya baya daukar reni haka Allah ya ce ku yi hakuri kowane mutum da yanda yake akwai wanda zaka yi masa duk laganci kai masa shi ya shan yiwa na akwai wanda shi kuma haka yake kawai da kai ba daidai ba zai gyara maka zama da sanda yake tafiya komai girman kuma zai iya kwala maka ita Umar shedan ma fa tsoron Umar yake ba karanta ba idan salaka Umarun fajjan salaka shaytanu fajjan ghayrahu in Umar ya bi wannan titin wallahi shedan ya zo sai ya bi ta hanya ba ita ba canjawa yake baya iya haduwa su yi kiliya da Umar amma Umar yana tafiya yace a kirawo shi aka kira shi yace kai ya zaka zo gidana kai mun sallama an fito baka nan yace a ai abin da ya faru naji annabi ne yana fada cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo ya nemi izini a gidan mutum sau uku bai fito ba to ya tafi Qur'ani ma yace wai idan qila wa qila lakum irji'u farji'u ko sallama kai aka ki a fito aka ce juya assalamu alaikum wa alaikum assalam in shigo a tafi karka shigo to juya karka yi fada aikin banza buza ya wulakanci kaza kaza a Qur'ani yace koma dan ba gidanka bane koma Umar yace yanzu akwai wannan hadisin yace je ka nemo mun wani shaida wanda ya san hadisin bayan kai Abu Musa ya tashi mai tsaya ko ina ba sai ya je cikin sahabbai yana zuwa cikin sahabbai yace ga ni nan Umar ya ce ko in kawo dalili ko zai kwala min sanda suka bashe da dariya suka ce yau ka fada hannun Umar kenan suka ce ina Abu Sa'id al-Khudri aka ce gashi nan a lokacin shine yaro a cikin sahabba yace ga ni suka ce tafi ka raka shi wajen Umar ka ce kai ma ka ji annabi ya fada alayhi salatu wassalam da haka suka je suka yi wa Umar bayani ga yace ga wannan karami ma a cikin mu ya san da wannan hadisi ya khalifa rasulullah ballantana kai Umar yace kash ba abin da ya shagaltar da ni wasu hadisan nan ban san su ba illa safaq bil aswaq hada-hadar kasuwanci Umar fa yake faɗan wannan yace hada hadar kasuwa Bukhari ya rawaito hadisi yace kunna na tanawubun nuzul inda nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa jaru li min al-ansar Umar yace muna canjin zama da zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ni da wani makoci na cikin mutanen Madina, yaya ake yi? Ba za su iya zuwa karatu kullun kullun duka ba, dan dole sai sun fita sun nemo. Ka ji rayuwa ko? Duba matsayin Umar, khalifa ne ba. Hadisi Hasan fa ya zo cewa da akwai wani annabi, da mumkin ai wani annabi bayan manzon Allah, lakana Umar. Yace tabbas annabi ya faɗi wannan hadisin ina kasuwa. Ha, ashe ya nemo. Usman fa dan kasuwa ne, wannan babban dan kasuwa mai kuɗi, shi kuma order international businessman ne, dan Allah ya fitar da shi daga sunan Usman bin Affan. To wai me yasa kuke zargin malaman ku idan sun nemi kuɗi? Me yasa kuke zagin malami aibu, kuke aibanta shi idan ya nemi kuɗi? Na taba haduwa da wani a banki wata rana, ina billahi da dan cheque dina, sai ya ce subhanallah, malam hadda ku? Nace to me kake nufi? Nace ni fa dan adam ne, ina da iyali, ina aikin gwamnati, ana ba ni albashi, ana kaza, kamar hadda mu malam miliyoyi zaka ci? Nace ko ma me zan cire dai ba ruwanka, tunda baka bani ba, ai ba zaka ce min kaza ba, dan renin hankali. So ake aji kana bara, in malami ya je bara ku zage shi, in kuma ya dan yi buge-bugen sai dan samu abin da zai, shi ma dai ku zage shi. In ya je gona a ce yana son kuɗi, in ya je kasuwa a ce yana son kuɗi. Wallahi ba laifi mutum ya rufe karatu wata rana ya ce zan tafi gona, sai yana dawo bayan sati biyu ina noma a Taraba, ya je kula da shinkafarsa, ya kula da masararsa, ya je ya haɗa komai. In yana da cefanansa mai kyau a gidansa, ba zai zo ya karamar murya ba, tunda ba za ku iya riƙe malaman ba. Ba za ku iya ba, da a riƙe malamai, amma yanzu wallahi ba za ku iya riƙe malamai ba. Yanzu damuwarku shi ne me yasa malam ya sa riga, damuwarku me yasa malam ya gina gida, damuwarku me yasa malam yake hawa mota. Ku yi haƙuri, mu gaya wa kanmu gaskiya kawai. Da haka a ƙyale malaman nan su ma su je su nemo, tunda ba za ku iya riƙe su ba, to ku ba su dama su je su nemo. Kawai abinda ake ƙi, kar mutum ya wulaƙanta kansa, kar malami ya je ya nemi haram, amma halal wallahi ya je ya kasa. Ga Bukhari shi ma yana kasuwanci, kuɗinsa yake tarawa duk garin da ya sauka, in zai yi hadisi shekara kaza zai sai ce a gaya mun ina manya-manyan 'yan kasuwan garin nan, wane wane wane, ku je ku karanta hadisi sai, wane wane ne masu amana za ku bani, sai ya ɗebi maƙudan kuɗinsa, sai ya bani ce aje a yi, mu za mu yi hadisi, kuma in an yi lissafi duk wata uku a kawo mana don mu samu abin da za mu ci mu sha. Ba zai yi mara ba, ba zai yi roƙo ba, ya dogara da guminsa. A riwaya almajiransa suke cewa Imam Bukhari, idan aka kawo masa ɗan abin da aka kawo bayan kasuwancin, da shi da almajiransa suke cinyewa. Imam Malik, Lays ibn Sa'd al-Misri, shi yake taimaka masa. Laysu mai kuɗi ne, ka je ka karanta me tarihin Laysu, ka je ka karanta fiqhun musulunci, ka ji waye Lays ibn Sa'd al-Misri. Ya kira Maliku ya ce, kai abokina ne, mutumina ne, aminina ne, Allah ya baka Madina da kewayenta, ni kuma Allah ya bani Misra da kewaye, amma mu Allah ya hada mana abu biyu, a karatun addini ga daula, kuma Allah ya bani kuɗi, ka gaya mun duk abin da kake ci a wata, ni kuma zan rinka turo maka daga Misra. Yace na hutar da kai ba sai ka je kasuwa ba, Maliku haka yake turo wa Maliku, yana biyan bukatarsa, abokinsa ne, ashe aboki yana taimakon abokinsa, in dai ya samu rufin asiri, mana addinin nan yana cike da alheri da albarka. Usman yayi odar kaya, ana cikin yunwa, ana cikin talauci, yana fa matsayin Usman bin Affan, yana ɗaya fa daga cikin namba na uku fa, amma yana kasuwa laftun kayan raƙuma yake yi. Aka zo aka kawo kayan abinci ana yunwa, yan kasuwa suka ji Usman yayi odar. Usman ya zo, masha Allah tabarakallah, aka ce nawa ne kayan nan? Yace ku taya. Usman yana ciniki kwarai, wallahi ba laifi in ka samu business ka yi. Nawa ne? Yace albarka. Wannan ya kara albarka, wannan ya kara albarka, ga kaya yana lafiya kan raguma. Yace ku je ku samu kaya na asto, ku je ku tara musu, ba ku shirya cinikin nan ba. Yan kasuwan suka ce sun rantse da Allah, duk kasan nan ba wanda ya isa ya sai wannan kayan sama da farashin da suka siya. Usman ya je ya rike kayansa, inda zai sayar haka ba. Usman ya ce, ni kuma na rantse muku da Allah, ina da wanda ya siya sama da yadda kuka siya farashin, ku fa ƙara, in ba haka ba fa ni fanna da wanda ya siya ba. Suka ce in dai a kasan nan ne a faɗe shi, waye shi? Sai ya ce, inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Yace Allah ya saya ya biya wannan dukiya wannan kayan abinci a gaya wa talakawa su je su bilahi gabaki daya za a raba musu fi sabilillahi kowai dai da jakarsa nasiru Allah wala kaji masu kudi masu hidima ga addini kai kuma matsalar ka yanzu zuwa kake ka saya ka boye yayi tsada ka sayar shine damuwarka alaji alajar baka da hawan jini ciwon zuciya da mai sakila wancan ya ci miliyan kaza wancan yana ingila ya sace ma miliyan 350 wannan yayi kaza motar ka tayi hadari ta fada rami ta kone ta debo kayan miliyan 1000 sai ka biya asara can shagon ka ya kone bala'i saboda mugun nufin da kake da shi Allah ya maka gata amma baka yadda kai hidima ba ita mota in ta sha mai ba bature ma baya mata salansa ba put tana fudda mai duk lokacin da salanta ta toshe me za ta yi bugawa za ta yi to haka Allah ya dan adam in ya baka cire ka bayar ya baka cire ka bayar ya baka cire ka bayar ai rayuwar bata da dadi mutum ita tarawa ita tarawa ita tarawa bayar Aliyu fa shi ma yayi shi ka san me yayi da ku haddiku Ali bin Abi Talib yayi in daga dama in ta baka tarihin waɗannan mutane dan a nuna maka rayuwar duniyar ba ta zama bane sai an fita an je an nema duka jama'a mu dunkule wannan jakar gabaki daya na gaya muku waɗannan maganganu ne don ku sani cewa wannan rayuwa ba zama dole a tashi al'ummar musulmi ku mutunta kanku da neman na kanku al'ummar musulmi ku zama wayayyu kar ku zama gidadawa al'ummar musulmi ku inganta zamantakewar garurrukanku da kasuwanci da noma al'ummar musulmi gwamnati ba za ta iya biya muku biya bukatar ku 100% ba don't deceive yourself ka fita tashi je ka buga nema tattara har hada kowa ya duba hanyar da Allah zai bashi ya ci ya sha ya rayu ya je yayi ku kirkir kasuwanci ku yinka kere-kere ku rinka sana'o'i ku dauki ƴaƴanku in sun je boko islamiya ku kai su gurin koyon sana'a ku yi noma ku yi sana'a in kuna noma kuna sana'a kuna aikinku ba ruwanku da zalincin da gwamnati za ta yi muku sai dai kawai sun zalunce ku ba su muku hanya ba ba su sa muku abin da kuna da kuɗin da za ku je ku biya kuɗin asibiti daga cikin illar da ake wannan al'umma shine a kashe ta da talauci su lalata kasuwancin mu zama duk mabarata ɗan kasuwanmu sun zama dillalai a ƙasar nan a ce ɗan China shine zai yake da ƴancin da zai siyo kayan da ya ga dama babban mai kuɗi sai dai ka je kana girmama ɗan China shi zai baka kaya a sari kai ba za ka je China ka siyo ba kai ba za ka je kamfani ka za ka yi maka ba sun gama saboda lalacewar tsarin mulkin an kashe ƙasar su suna can fa kai ka taba ganin ɗan Najeriya a China yana zuwa yana kawo kaya ɗan China yana zuwa yana saya a'a a can sun kera kuma sun biyo mu hatta kasuwa fa yanzu ko Bature ko wani fari farin fata sai ya shiga kasuwar mu sai ya sai unguwa guda kayan da yake kerawa a kamfaninsa sai zai yi shipping kuma wallahi idan ya zo fitar da kayansa sai kayansa sun fita daga airport sama da naka wallahi wannan wace irin al'umma ce take shugabantar mutane wani irin zalunci ne wannan torina ya fi ka mutunci a ƙasar ka kwangilar an lalata ta in kai kwangilar su karya ka ba za su biya ka akan kari ba duk dan kwangilan da yayi kwangila aka biya shi kudin sa zai dauki nauyi iyali zai biya ma'aikata zai kaza zai kaza zai kaza an lalata abubuwa da haka forinan zai shigo ba fa musulmi ba ma ba ba magana musulunci yanzu ake barka ce ta business yanzu zai zo ya bude shago shagon da zaka yanka yadi yadi uku yadi hudu kaga forina fariwan shi ma yana yanka yadi uku yadi hudu to kai me zaka ci idan an ji an yi order kaya sai kayan su ya fita a airport sama da naka idan ka je can kuma kasar su ne can kai ne zaka je ka saya a can mun kashe kasuwanci in sun samu arzikin ƙasa su shiga su hada baki da wasu jaurawa ko wasu hakimai ko wasu abin nan ƙauyawa su rinka shiga dajukan mu suna tonan arzikin ƙasa suna packaging suna tafiya da shi ƙasar su duk muna kallo duk mun sani a lokacin da muke mutuwa da talauci, lokacin da muke mutuwa asibiti ba magani, lokacin da ƴaƴanmu ba su isa su je makaranta ba, duk ƴaƴanmu suna yawo a titi kawai, ba wanda ya sai je jami'a ya karatu, ba wanda ya sai kaza, ba wanda ya sai, talauci ya kashe mu. Yunwa, kasashe da yawa sun fi karfin abinci da yawa a nan Afirka, wallahi dallahi almajiri ne bara ma ba su da shi, in ga ya abinci sai dai a zubar da shi a dustbin. Mu kun zai almajirai kamar kudaje, yamo yamo kana zawa kana ci alaji wai wai ainu ma ya ishe ka dole ka dauka ka bashi, kuma kana tuna aya an ce a bada sadaka. Yanzu ba kana zuwa umra ba, ba kana zuwa saudiya ba, yanzu abinci ishin su ne, wallahi tallahi abinci sun gama da shi, da talaka da mai kuɗi kowa yana cin abinci da nama. Je ka kasan Misra, abinci ishin su ne, it's not their issue, ruwan sha abinci ba shi bane, wutar lantarki an gama da ita, kai ko Allah ya jarabe ka har yanzu wuta ma baka da ita a kasar ka, sai hawa motoci masu tsada, kan ma ka ban takarda yanzu tsaya tunda an fara taba abubuwa ai kwa tsaye da ni yanzu. Ku tsiyar ku kenan wallahi, ku bari a fadi gaskiya ba za ku bari ba. Mallam bari ka fadi. Shikenan na fara daukan zafi ne kan da je in shiga wani guri suka tsaye da ni, ga kuma da cije na malami na yana zaune. Insha Allah ta'ala nayi magana akan rayuwar duniya ta isa. Tunda daman ba mutuwar muke so ba, Allah raba mu da ita, Allah sa a gama lafiya. Wannan barzakhun ku rabu da ita ku bar ta kawai. Lahira kuma Allah sa mu je lafiya. Ba shikenan bane, akarmakallah. Ni dai ana zan dakata. Insha Allah ta'ala sai mu jira balabalan da su zo daga bakinka. Ku yi hakuri da ni dan Allah. Ku yi hakuri. Ina da damuwa ne wallahi a cikin zuciyata. Wallahi. Allah ya saka da alheri. Bismillah. Amin.
Allah ya saka mu wannan da alheri.
Amin.
Wannan abubuwa da muka saurara kuma Allah ya amfane mu. Wanda ake da bukatar mu gyara kuma Allah ya ba mu mutunta gyarawa. Insha Allah ta'ala za mu yi dawa da Dr. Muhammad Yusuf. Insha Allah ta'ala mu bayani dan muhadara ba shi da
Sheikh Ana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما بعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ياسني أبني كاوني شنو جمواز amma kuma kaddara ta faɗo kaina an ce lalle lalle sai na ce wuya ni kuma ban shiryo komai ba Allah ya sani to amma abin da zan yi a cikin bayanan da malam yayi zan akkada kan abubuwa guda biyu abu na farko farkon maganar malam ya dan yi tsokaci akan magabata kuma ya dauko misalin Ibnu al-Qayyim al-Jawziyya da malamin sa Ibnu Taymiyyah rahimahumullahu ta'ala wannan sai ya sa na tuna da yanayin da muke ciki a kasar mu cewar ana son a fifita mutanen baya akan mutanen farko kai balma akwai da'awar cewa ana son a yanke mu baki ɗaya daga mutanen farko abinda malaman sunna suka gamsu da shi shine kakab duniya baki ɗaya ba taɓa samun wani zamanin da yake cike da ilimi da alkhairi kamar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hadisi ne ingantacce خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
karne da shekara 100 kenan thumma alladhina yalunahum 100 plus 100 shekara 200 kenan thumma alladhina yalunahum shekara 100 plus shekara 200 300 kenan khairun nasi fiyin mutane malamai suka ce tun zamanin annabi adam alaihi salam har zuwa yau dan nan idan ka cire annabawan Allah da manzannin Allah wa'anda suka fi kowa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'anda suke bin su da wa'anda suke bin su to saboda haka idan kana magana yawan ilimi ni da a iya fahimta ta na rantsi da Allah ba wanda yake sahabban manzon Allah ilimi idan kana magana tsoron Allah da yawan albarka da alkhairi zan iya maka rantsuwa da Allah babu wanda ya kai su akwai wata ibara ta zalunci da malaman baya suka shigo da ita cikin maganganun su idan suka zo suka yanko maka wata mas'ala sai su kwatanta maka matsayar magabata da matsayar waɗanda suka zo daga baya na malamai sai su ce maka as-salaf aslan wal khalaf a'lam wa ahkam wannan ibara ce ta zalunci me yake nufi da as-salaf aslan magabata sun sallama ma'ana ba su sani ba wal khalaf a'lam su kuma waɗanda suka zo daga baya su suka fi sani wa ahkam su suka yi hukunci wanda ban mantawa mana jami'a islamiyya ina jin 1993 akwai babban lakcan da babban malami a'idul qarni ya zo yayi shi kuma sai ya sanya take as-salaf aslam wal khalaf as-salaf aslam wa a'lam wa ahkam wal khalaf azlam
Allahu akbar
wa'ancan su suka fi kubuta su suka fi ilimi su suka fi hukunci shekarar jiya ina Kaduna kai jiya ma ina Kaduna ake hira da ni a wata tasha ta talabijin nake gaya musu cewa fi sabilillahi zaka ga yanzu muna da wasu ilmuka wanda mutane suke ganin cewa ilimi ne wanda sahabbai ba su da su mana ilimin fiqhu su ba su da fiqhu ba usulul fiqhi ba su san shi ba balaga ba su san ta ba nahau ba su san shi ba adab ba su san shi ba sai wani suke ganin cewa mu da muka san wannan din mun fi wa'anta nace ai mu jahilci mu ne sa aka kago mana wa'annan ka'idori da mu koya amma su wa'ancan bai san nahau ba kuma zai maka magana ba za ka taba jin kuskure ba duk da tattafan nahau da aka tara su muke haddacewa ka kira wani professor ya ma magana na awa kai na minti biyar ka gani wallahi sai ya kwamsa to saboda haka yana da matukar muhimmanci mu san cewa idan aka yanke mu daga magabatan mu wallahi alazim an yanke mu daga musulunci الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف تصبر هكا وانت باين الله سرقا سنتفي دي ايمان دي يوان علمي دي الخير دي البركة كي ايا كسنشن كاد زامن اما زم الله صلى الله عليه وسلم ايا يوان علمك دي ايمانك دي الخيرك ايا نيسنك دي زامن اما ايكي صلى الله عليه وسلم ايا يوان شرنك دي جاهلتك مسوانا قائدا na tabbatar mana da wannan ne saboda waɗanda suka zo suke cewa su qur'aniyun ne ka'idar su ta farko shine a yanke ka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaba ka da shi sannan duk wani magabaci kuma alaba ka da shi yanzu dan Allah ka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ka zo ka rabu da Abubakar ka rabu da Umar ka rabu da dukkan sahabbai shikenan sai ka rike masa suka wa za ka rike to Allah ya sa mu dace wannan shine mas'ala ta farko mas'ala ta biyu da malam ya yi tattauna ita ce mas'alar mu mayar da hankalin mu wajen neman lahira jama'a mu mayar da hankalin mu wajen neman lahira dukkan musulmi ne cewa wannan duniyar karara kai shekara 60 kai shekara 70 kamar yadda zo cikin hadisi a amaru ummati ma baina 60 wa 70 mutumin da ya shekara 70 zuwa 80 ma yanzu malan hakura nawa ne suka saura bakin sa nama kana ji kana gani sai dai ka bari a kawo ba mace ba yadda zaka yi ta ta saboda haka rayuwar takaitacciya ce ba a buƙatar mu mayar da hankalinmu sosai kanta wajen kokarin tara dukiyoyin da ba za su raka mu zuwa kabari ba iyaka amana hisabin su amma kuma mun gama wahala mun tara wa'ansu suna cinyewa ɗazu-ɗazun nan yana tare da wani bawan Allah muke irin wannan hira da shi kafin ta wannan ɗan nan muke hiran wani bawan Allah da ya rasu musulmi mai alkhairi kwanan nan wanda kuma duniyar musulmi sun shaida masa cewar yana kashe kuɗinsa fi sabilillah muna fatan Allah ya gafarta masa amma abinda aka bari abinda ya bari a account na kuɗi kawai rokash labarin da aka bani idan gaskiya ne an ce trillion 63 ne ko da 4 wannan ka san ba wannan bawa Allah ko haka ne da gaske
bare haka aka
trillion 63 abarta trillion 63 naira
banda kadara
banda motoci banda gidaje duk fadin duniya banda kamfanoni banda abubuwa da yawa da rijiyoyin mai bawa Allah da yazo muke hira da shi ne ce wallahi tallahi inda ni ne da na gama raba su kafin bar duniya Allah zai bani wannan akalla ka raba kashi uku kwashi kashi biyu ka watsawa yan Najeriya kashi ɗin da ka tafi a maka hisabi akan ta isa kwarai da gaske yanzu shi zai sha hisabin trillion 63 masu more wannan trillion ɗin suna nan suna morewa wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa to min aina iktasabahu dai zai sha wannan tambaya mana idan kana da hikima kana da basira me amfanin barin irin wannan dukiya kai baka ci moriyar ta ba amma zaka sha tambaya akan ta to lokacin ba lokacin tsawaita bayani bane Allah ya saka wa dokta da alkhairi irin wannan kayyata da aka bashi kuma ya amsa Ubangiji Allah ya dora masa akan mizani ilmantar da al'umma da tarbiyyantar da su da wayar musu da kai game da addini ba dare ba rana jihohi suke yawo suna tafiya Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kariya kuma wannan aikin da suke yi Ubangiji Allah ya karba ya dora musu akan mizani alkhairi mu da muka zo sauraro baki daya laysa mun ji da kunnan basira kuma za mu yi aikin shi Ubangiji Allah madaukin sarki yadda ya tara mu a wannan masallaci muna roƙon sa ya tara mu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu fi mustaqarri rahmatihi fi al-firdaus al-a'la innahu waliy dhalika wa qadiru alayhi da wannan zan takaita wa sallallahu alaihi wa sallam al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillah
Allah ya saka mana da alkhairi kuma
muna roƙon
Allah ya tsawata mana da lusan kwana da za a ci gaba da amfanuwa da shi da kuma al'ummar Islamiyya gaba ɗaya. Wannan magana da shi ya rufe mana da ita ta taka tsantsan da duniya da bi a hankali da ita haka take a littafi haka yake a rubuce ya rage gare mu mu yi kokari mu aikata abin da aka umarce mu aikata wato malam wani abun alheri da nake so in sanar da kai in kuma sanar da al'umma wannan bawan Allah da Allah ya masa wannan ni'ima karab kacab a iya sanin mu shaidar malamai karar kacar kasar nan gaba daya ba mutumin da yake bunkar da kudinsa yake aikin Allah ya rasu idan aka buga lissafin kudin da ya bunkar kudin da ya bawa Allah wala Allah su yi kankan da wannan kudin da ya bari ko su ti su ko kuma su yi kasa da su kaya. Yanzu za ka zo aka ba abin da yake kashe kuɗi, iyalansu suke faɗa mana ba abin da yake kashe kuɗi a kan su irin harkar addini, da an zo masa da bayani in dai ya gamsu, in yana da ɗaiɗaiɗi in ya gamsu, yanzu sai ya ce a baka cek ɗin miliyan 1,000, wannan miliyan 500, miliyan 100, miliyan wannan yadda ka san ba da 1,000-2,000 ne a wajensu. Ya yi ƙoƙari ya gina duk yawanci masassa na addini da ahlus sunna, sai ka ga babu inda bai da gudunmuwa. Idan ka je asibitoci, dan manyan asibitocin ƙasar nan akwai gine-gine nasa ga baki ɗaya, akwai wani babban asibiti ma a Najeriya ba kusan ginin sai akwai kowa yawa, masallatai kuma a irga su, makarantu kuma a irga su. Ya yi aiki ya yi ƙoƙari, to da masu kuɗinmu kamar yadda ka faɗa za su yi amfani da irin yadda da cigar nan bawan Allah nan ya yi, da ba su rinka mutuwa suna barin kuɗaɗe masu tare na wa'irin wannan kuwa da suka fi su ba. Da ka ku yi aiki da abin da Allah ya ba ku, ku bar tarihi mai kyau, duba yadda Allah ya girmama shi. Muttafaqun alayhi, ya samu yabo, ya samu addu'a. Kuɗi dai a yi wa Allah aiki, taimako dai, gidajen zama dai, abinci dai, taimakon malamai masu da'awa kuma ba wanda ya kai shi, kuma baya so a sani. Kuma ka san mai malam mata ala sunna babban ni'imar da Allah bai san bid'a ba, baya alaƙa da ita, wallahi malam haka yi. Da ka zo kana masa magana shirme ma dariya zai yi. Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya yafe masa, Allah ya ji kansa da rahama. To malam Allah ya mana afuwa, Allah ya yafe mana. Ni dai yanzu zan dakata a nan, zan tattara nawa-nawa sai mu miƙa kuma masallaci, suna da saƙo da za su faɗa su faɗa, babu kuma a yi sallah a sallamu mutane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya saka da kai. Za mu kira ciyaman wannan masallaci ya miƙa godiya ga malam da sauran al'umma da suka halarci wannan muhadara insha Allah ta'ala.
Assalatu wassalamu ala rasulillah. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya nuna mana wannan lokacin mai albarka, kuma muna wa malaminmu addu'a da alkhairi. Allah ya saka wa malamin da alkhairi da ya ansa mana wannan gayyata. Allah ya sa masa mizanin aiki yanda malam ya zo cikin koshin lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya koma gida lafiya cikin iyalansa lafiya. Allah ya saka wa malam da ake yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin iyayensa, Allah ya rahama musu. Allah kuma ya albarkaci zuriyarsa da kuma babanmu da yake zaune a kodayaushe. Idan muka gayyace shi baya gajiyawa, za ku ga yana nan a gaba. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya dubi bayan shi, Allah kuma ya albarkaci iyalansa. Kuma muna wa jama'a addu'a na alkhairi, yanda kuka zo lafiya Allah ya sa ku koma gida lafiya. Allah ya saka kowannen ku da alkhairi. Sai dan Allah muna daɗa tunatar da jama'a, idan ba ku manta ba, anan muka gayyaci babanmu ya zo, shi doctor kenan, muka roke shi akan karatu na dukkan talatin ƙarshen wata. Kuma cikin yardan Allah ya ansa wannan alƙawari, kuma kowane talatin ƙarshen wata malam yana zuwa ya gabatar mana da karatu. To amma abin mamaki, sau tari sai mu ga babu jama'a, amma idan muka ce misali ga muhadara sai mu ga jama'a sun zo, to muna so dan Allah mu sa a zuciyarmu dukkan talatin karshen wata idan ba akwai matsala ba kam mallam yana zuwa nan ya mana karatu, kuma gaskiya karatun akwai fa'ida sosai, wallahi karatun akwai fa'ida. So mu dinga kokari mu dinga duba dukkan talatin karshen wata, to mu dinga kokarin zuwa. Allah subhanahu wataala ya sa mana a mizani. Bayan haka akwai karatu da ake a nan masallacin, shi ma dukkan asabar, shi ma mallam Sani Abu Ruqayya shi ma yana gabatar da wannan karatun, shi ma sosai akwai fa'ida. Bayan haka sai akwai mallam Naziri, shi ma duk ran juma'a akwai karatu da yake gabatar mana da dare a wannan masallacin. So da mu da ku za mu taru mu raya masallacin, wannan abin da ya kamata mu dinga yi kenan. Allah subhanahu wataala ya saka da alheri. Waran gushe ba muna wa ma'assasin a wannan masallacin wata shi cha Alhaji Ibrahim addu'a na alheri, baya gari da yana nan da muna tare da shi. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya albarkaci dukiyarsa ya kuma sa masa a mizanin aiki. Bayan haka ɗan uwa abokanan aiki na alheri ɗan kwamiti ina masa addu'a na alheri, dukkan wayannan yiwuwan wannan aikin tare da su ake wayannan ayyuka gudu tare a tsira tare, to muna musu addu'a na alheri, Allah ya sa musu a mizanin aiki. Da wannan zan taƙaita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.